الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار da sa'anni da muka zo a farfajiyar wannan masallaci masallacin Sarki Sama'ila Muhammadu Mera domin gabatar da karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda babban malaminmu wato Sheikh Dr. Insha Allah nan ba da tsewa ba neman bawa Argungu babban limamin wannan masallaci na wannan masallaci da yake gabatar mana a kowace ranar Juma'a yau sanadiyar mala yayi tahiya kuma aiki ya faɗo hannun ɗaya daga cikin ɗalibansa domin gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah ya shige mana gaba ya mana jagora kamar yadda muka sani kullum na zo wannan kujera ina gaya muku kujera ce wadda babbar kujera tana da nauyi gare ni ƙwarai da gaske abu ne kawai wanda an ce wato idan mai abu bai nan to wakili sai ya zama kamar shi kullum na kan faɗa muku cewa ba cancanta ta ba ce in zauna bisa wannan wuri lalura ce ke azana bisa wannan kujera kuma fata ta ya dawo ya ci gaba da aikin sa wanda yake yi mana Allah shi mana jagora idan ba amanta ba malam yana mana karatu a cikin wannan sura mai albarka wato suratul hajji inda karatu ya kai har zuwa aya ta 37 Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labarin 36 ko wace aya ta 26 muka tsaya yau za mu tashi aya ta 27 kamar yadda malam ya karanta mana Allah ya ce wa amarna ibrahima alla tushrika bi shay'an wa tashhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imin war-ruk'is sujud a karshe karshen wannan ayar Allah ya ce mun umurci annabi ibrahim alayhi salatu wassalam maka ce da shi alla tushrika bi shay'a kada ka kuskura kai shirka da mu da komai sanan wa tashhir baytiya ka tsallake daki na mai daraja malace min al-awsan daga gumaka lit-ta'ifina domin masu yin tawafi da kuma masu tsayuwa a cikin sa war-ruk'is sujud da masu yin ruku'i suna masu yin sajada wato ma'ana masu yin sallah to sai Allah ya ce wa azzin fil nas
wa azzin fil nas bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
الله سبحانه وتعالى يشيغ بدا قمنيغ النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Allah ya ce masa wa'azzin fil nafi, kai sanarwa kai shela kai kira a cikin mutane, aina da fil nafi bil hajji, kai kira a cikin mutane game da aikin hajji. Fanada ala jabal abi qubais, wato malai ya ce annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi kira akan wani duci wanda ake kira jabal abi qubais, wato wani dutse ne mai daraja wanda yake a cikin wato garin Makka. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya hau wannan dutsen yayi shela yace, ya ayyuhan nasu inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaykum alhajja ilay fa ajibu rabbakum. Cikin wannan shelar wadda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi da ya hau wannan dutsen yake cewa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna rabbakum bana baita, lalle ubangijinku ya gina wani daki mai daraja, wa aujaba alaykum alhajj ilay, kuma Allah ya wajabta muku ziyara akan wannan daki, fa ajibu rabbakum, ku amsa ma ubangijinku. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi kira da irin wannan murya, murya mai ƙara, mana yake cewa waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan, kuma ya juya da fuskarsa ta ɓangaren dama da ta ɓangaren hagu, wa sharqan wa gharba, kuma ya juya fuskarsa ta ɓangaren yamma da kudu, fa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja, duk wanda Allah ya wajabta mai ya je ya aikin hajji to ya amsa wannan kiran, min aslajir rijal wa arhamil ummahat, duk wani wanda ke cikin tsatsar wasu mazaje ko mahaifar uwaye mata ya amsa wannan kiran ya ce labbaika allahumma labbaika. An gane lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wannan shelar, yayi wannan kira, duk wanda a cikin tsatsar wato mahaifiyarsa ko cikin tsatsar mahaifinsa, cikin mahaifar iyaye mata ya amsa ya ce labbaika allahumma labbaika, karɓawarka ya Allah, karɓawarka ya Allah. Malai ya ce wa jawabul amr, wato jawabul amr a nan Allah ya ce ya atuka rijala, idan kai wannan yekuwar, kai wannan shelar wato ya atuka rijala, wato wasu mazaje za su zo maka mashatan suna tafiya da ƙawawansu, wato jam'u rajilin ne, kalqa'imu wa qiyam, malaki cewa wato wa rukubanan, za su zo maka ya atuka rijalan, za su zo maka akan ƙawawansu. An gane ko? Ba kamar yadda na fassara ba. Ya atuka rijalan, za su zo maka akan ƙawawansu, mashata suna masu tsariya. An gane ba wai ya atuka rijalan mazaje za su zo maka ba, kuskure ne. Wannan fassara wata fassara ce da na cancanta tun ina yaro aka yi min wannan fassara, kuma ta rike tana ba ni wahala duk inda na zo sai in fassara da wannan kalma ɗin, kuskure ne. Allah ya yaye mu wanda suka yi wannan fassara ɗin. Wato ya tuka rijalan, za su zo maka rijalan suna akan ƙawahuwansu, suna masu tahiya, wa rukubanan, kuma za su zo maka saman abin hawa, ala kulli dhamirin, a bisa ga dhamir, abinda ake kira dhamir suka ce shine ba'irun, wato raƙumi, za su zo maka saman abin hawa, amma dai asalin dhamir wani nau'i ne na raƙuma, daga cikin raƙuma wanda yake da shanyayyen ciki, to yana da gudu, yana da tafiya da abin nan, raƙuma ne da ake tafiya da su komai nisan tafiya. To saboda wancan lokacin suna da irin wayannan raƙuman, da Allah ce za su zo maka akan wayannan wato raƙuma ɗin, amma dai ma'ana za su zo maka saman dukkan wani nau'in abin hawa wa huwa yutlaqu ala al-zakari wal unsa wa to shi lafazin damirin ana amfani da shi akan namijin raqumi ko kuma tabacin raqumi Allah ya ce ya tina za su zo maka wato hamlan min kulli fajjin amik za su zo maka wato suna samun wa'annan abadan hawan min kulli fajjin amikin daga dukkan sasannin duniya amikin mai nisa ay min kulli tariqin ba'id daga dukkanin wata hanya mai nisa duk inda mutun yake zai iya zuwa ya amsa wannan kira na annabi Ibrahim da haka malamai suka ce a lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi waccan yekuwa to duk wanda ya samu ya karba wannan kiran to yan Allah da zai je aikin haji da haka duk wanda bai je ba ya kwantar da hankalinsa in dai yana cikin waɗanda suka karba wannan kiran insha Allah sai ya je aikin haji Allah ka sa duk muna cikin waɗanda suka amsa ba ma amsa guda ba an ce wasu sun amsa biyu wasu sun amsa uku amma dai ko dai guda dai kai dai zaka ji to muna roƙon Allah duk wanda bai je ba Allah ya azurta ya zuwa wannan ɗakin mai daraja wannan ɗaki mai albarka wannan gari mai albarka Allah yake cewa ya atina min kulli fajjin za su zo maka daga dukkanin wato hanya mai nisa ko mai nisan gari in Allah ya samu sai ya amsa wannan kiran zai zo wannan kira din Allah yace li yashhadu manafi'a lahu
liyashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir
Allah subhanahu wa ta'ala ce wato ya haka ne ya tina min kulli fajjin amikin za su zo daga dukkan hanya mai nisa kowace gari kowace area za su zo maka to menene hikimar zuwan Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu wato domin su halarci ay li yahdaru manafi'a lahum fid dunya bit tijara domin su halarci manafi'a lahum abinda zai amfane su ta duniya a nan cikin duniya bi tijara domin kasuwanci ashe kun ga aikin haji da ake zuwa ba laifi bane mutum ya yi kasuwanci tunda daga cikin hikimar Allah da ya shar'anta mana zuwa aikin haji Allah subhanahu wataala ya ce li yashhadu manafi'a lahum domin mutane su halarci abubuwan amfaninsu shine mala ya ce a nan cikin duniya bi tijarata ta hanyar kasuwanci ba laifi ne in zaka je aikin haji duk wani abin da dokar kasar bata hana a je da shi ba na nau'in kasuwanci ka je da shi wannan yana daga cikin abubuwa masu riba da ake samu da wanda ya je aikin haji idan Allah ya sa ka iya kasuwanci kana da kwarewa ga harkar kasuwanci to aikin haji in Allah ya da a shekara sai ka samu abin da kana iya shekara uku kana zuwa aikin haji an gane ko inda ka iya kasuwanci ku binciki yan kasuwa da suke da kwarewa ga harkar kasuwanci da yawa suna zuwa suna samun alkhairi don haka ba wanda ya hana idan mutum ya je aikin haji ya kasuwanci in ka je aikin haji lokutan da ake aikin haji aka gama akwai kwanaki da ake zaune ɗai kana iya zuwa ka saye ka sayar da abin da ka zo da shi shi dai Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahum fid dunya bit tijara aw fil akhirati ko kuma domin su halarci amfaninsu wato a lahira aw fihima mala ce ko kuma dukkanin biyun a yi amfani na duniya kuma a yi amfani na lahira ka yi kasuwanci ka fa'idantu kuma ka samu lada ka yi dawafi ka yi sa'ayi ka yi nafila wadda idan ka yi ta wannan wurin duk duniya babu wani wurin da za ka samu lada kamar ladan nafila wannan wurin ga dawafi da za ka yi ga sa'ayi ga sallar da za ka yi a wannan masallaci mai albarka wannan masallaci mai falala wanda duk duniya babu wani masallacin da lada ta kai yin sallah a wannan masallacin azhar din da za ka yi a wannan masallaci na masallaci mai alwarma na garin makka duk duniya babu wani masallaci da za ka yi sallah ka samu lada irin ta wannan wurin azhar din da zaka yi can ba irin azhar din da zaka yi wannan masallaci ba azhar din da zaka yi can ba irin ta kowane masallaci bace wannan masallaci ne wanda yin sallah ciki nai tana da lada mai falala mai yawa to shine amfani sannan ga wayewa idan mutum ya je aiki haji zai samu wayewa kamar mutum ne ya je jami'a kaga idan mutum ya je jami'a ko ba karatu ya kai ba zaman ka dai jami'a yana saka waye da wasu abubuwa zaka aiki haji yake zaka hadu da mutane daban-daban al'umma daban-daban yare daban-daban zaka ga za a koya maka yadda aka hankuri zaka ga abubuwa ga sunan da suke waruwa wanda in mutum bai je aikin haji ba ba zai taba ganin taro irin wannan taron ba yasa Allah ce la yashhadu manafi alahum domin su halarci abubuwan da za su amfane su a nan duniya da kuma lahira Allah yake wa yadhkuru sallahi fi ayyamin ma'luma kuma domin su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu menene ayyamin ma'lumat shine malaiki cewa ai asharu zilhijjati abinda ake kira ayyamin ma'luma sune asharu zilhijja kwanaki 10 na watan zilhijja da yawan malamai sun ce akan cewa su ake kira wato ayyamin ma'luma kwanakin yawan ambaton Allah yawan zikirin Allah ma'luma sun shagaya muna kwanaki ne masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ala al haka ne ahabbu ila Allah babu wasu kwanaki wanda aiki yayi kaudatuwa a wurin Allah min hazihi al'ayyam irin wayannan kwanakin masu albarka to da wadannan kwanaki da an ce daya ga watan zulhijja to kwanaki ne da ake so ka yawaita ayyukan alkhairi ka yawaita zikirin Allah ka yawaita ambaton Allah saboda Allah ya ce wa yadhkuru sallahi fi ayyamin ma'luma domin su ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan da ake kira ayyamin ma'luma kamar da wasu malamai suka fassara sun ce sune kwanaki 10 zulhijja au yawmu arafa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ayyamin ma'luma ana nufin ranar arafa idan ma an kace ranar arafa akwai hadisai da suka tabbatar da haka ranar arafa rana ce da take da falala in mutum yayi zikiri a cikin ta shi yasa za ka ga alhazai sun tahi tsaye tukuru suna ta yawan zikiri a wannan rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai alkhairin abinda nuka da annabawa da su a gabace ne shine la ilaha illallah ayyamu arafa ranar arafa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir don haka rannan rana ce da ake so ka yawaita wannan zikiri kai ta yin zikiri a wannan ranar arafa wanda a can a arafa din da wanda yake nan gida yayi kokari ya yawaita zikirin Allah sannan kuma wanda ba aikin haji yake ba ya dauki azumi duka malamai sun ce ina da wannan ma'ana din aw yawmun nahari ila akhir ayyamit tashri ko kuma malai yace abinda ake ni da ayyamin ma'lumat shine yawmun nahar wato ranar suka ranar lai yake nan ila akhir ayyamit tashri har zuwa wato karshen ayyamit tashri wato kenan tun daga wannan rana ta 1 ta 10 ga watan zulhijja da kwanaki 3 da suke biyowa wato kenan tun daga 10, 11, 12, 13 kwanakin da ake kira ayyamu minan wato kwanakin zaman mina to da duka dai waɗannan kwanaki ne da ake son a yawaita zikirin Allah cikin su kuna ji mu da muke nan da basu ji aikin haji ba ana cewa mu yawaita zikiri tun daga ranar wato arafa din ranar 9 ga wata a yawaita zikiri a wayi gari ana yi a zo ana wajen filin idi ana yi ya an gama sallar azhar ayi ya an gama la'asar ayi ya an gama magriba ayi tai a ce har karshen kwanakin nan duka saboda alkhairi da ake so mutane su dace kuma malamai sun ce ba wai sai wannan lokacin ba koyaushe ana so ka yawaita wannan zikiri to duka malamai sun ce yana da daukar ma'ana malai ce dai aqwalun maganganu ne masu yawa a wajen malaman tafsiri Allah ya sa mu dace wa yadhkuru sallahi fi ayyamin ma'luma ala ma razaqahum min bahimatil an'a bisa ga abinda Allah ya azurta su min bahimatil an'am na daga dabbobin ni'ima منين بهيمة الأنعام شنو مالك الإبل والبقر والغنم التي تصبغ أو تنهر يوم العيد واتو بسا قابل الله أذر تاسو من بهيمة الأنعام لدغ دبوب النئمة دبوب النئمة سني راكما شان تماكي abin da yasa ba a ce awaki ba saboda su ma tumaki duk jinsi guda ne jinsin awaki sun shigo tare da tumaki waɗannan dabbobi ne da ake yin hadaya da su da ake yin layya da su shi yasa Allah yake cewa kuma lace autur haru fi yawmil idi ko kuma ake sokewa wato a ranar idi Allah ya gore muku su ya azurta muku ku yanka su wasu kuma ku soke daga cikinsu wa ma ba da huda abin da ke bi masa min al hadaya na abin da ya shahi hadaya wa dhahaya da kuma wato abin da ya shahi laye ita karankanta kamar yadda Allah ya ambata a suratul baqara yace waskurullaha fi ayyamin ma'dudat
waskurullaha fi ayyamin معلومات
في أيام
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
kun ga anan Allah ya kira su ayyamun ma'dudat kwanaki kididdigaggu a wani wuri ya kira su ayyamun ma'lumat kwanaki sanannu to duka da ma'anar su guda domin ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanakin nan kididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmayni fala ismu alai Allah ce duk wanda ya gaggauta jiwa wanda ake kira jiwa jamra wanda da Hausa muke cewa jiwa shedan ko to wanda ya gaggauta cikin kwanaki biyu Allah ya ce fala ismu alai babu da higari shi saka idan aka zo rana ta farko ranar da ake jiwa jamra ranar sallah sanda ake jiwa jamra guda rana ta 11 ana jiwa duka jamrorin guda biyu rana ta 12 ana jiwa jamrorin guda biyu idan mutum ya bar mina bai da laifi bai zunubi ba yasa Allah ce faman ta'ajjala fi yawmayni wanda ya gaggauta jiwata cikin kwanaki biyu to fala ismu alai babu laifi gare shi kana iya dawo karanar 12 kai 11 an yi jiwa ran sallah 11 12 kana gama jiwa bayan sallah azhar sai ka dawo ka makka an gane ko yasa ya ce fala ismu alai waman ta'akhkhara haka ne waman ta'akhkhara fala ismu alai kuma wanda ya jinkirta bai dawo ranar nan ba sai ranar 13 bayan ya gaba jiwa shi ma babu laifi a gare shi sai Allah ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah sai malamai suka ce to abin da yake nan in mutum zai iya ya jinkirta sai ranar 13 to amma galibi ba cika tsayawa ba har 13 saboda wuri ne wanda mutane ya ji suka sun gaji sai ga an dawo amma yanzu an ware samun shugabanni na addini har suna tsayawa domin dabbakar da wannan sunna din to da haka in kana so tsayi zaka iya tsayi da inda aka fito ba zaka iya dawowa ba zaka zamna ba saboda koda ka zauna babu jama'a to amma za ka ga wasu ga sunan yan take addini sun tsaya sai wannan rana ta 13 sun yi jiwa su sannan su dawo to da haka wanda ya jinkirta sai rana ta 13 bai da laifi wannan kuma ya gaggauta kuma shi ba bai da wani laifi Allah ya sa mu dace shi yasa Allah ya ce fala ismu alai liman ittaka wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tusharun ku sani lalle ku zuwa ga Allah za a gargada ku a mayar da ku zuwa gare shi saboda haka waɗannan duka abin da suke nuna mana kwanaki ne na zikirin Allah kwanaki ne na ambaton Allah ba kwanaki ne na saba ma Allah ba wasu mutane sun mai da waɗannan kwanakin na sallah ranakun hulewa da shakatawa da saba ma Allah ba haka bane kwanaki ne na yawan zikirin Allah a ci a sha a yi zikirin Allah ba wai a ci a sha a ta ɓanna ba a duk wanda ka gana wannan bai san ciwon kai ne ba duk wanda ya san ciwon kansa wayannan kwanaki yana mayar da hankali ne wajen yawan ambaton Allah subhanahu wataala a cikin su Allah ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan naman idza ka idzan kanat mustahabba da Allah ya ce fakulu minha ku ci daga namun waɗannan dabbobin da kuke yankawa na layya ko kuma na hadaya Allah ya ce a ci sai malai ya ce idzan kanat mustahabba ko idzan kanat mustahabba wato kenan cin wannan naman ya zama mustahabbi kun gane jama'a cin wannan naman cin naman dabbar layyarka cin naman dabbar hadayarka me matsayi ne a addini wajibi ne ko mustahabbi idan ka ci kana da lada an baka ci baka da wannan zunubi jama'a muna fahimta yawa idan kanat mustahabba aw min hadai tamattu malace ko kuma daga wato naman hadiya wanda ga wanda ya hajjin tamattu wanda ya hadaya ga wanda ya hajjin tamattu shi ma zai iya cin naman dabbar ta laye ta hadaya ba da iban sai dai da wahala irin hadaya da mu muke a Najeriya da wahala ka samu ka ci wannan in ba ka samu kilan cikin ku wani committee na ku suka za su je a gyara ko a debo muku ba eh wannan yana da kyau mustahabi ne cin nama in kun ga ci akwai lada ta musamman da za a baka kuma in baka ci ba kai ne shi ba jama muna tare yawa don haka ya halatta mutum ya ci nama kuma ya halatta ya sadaka kaga dama yanzu ka yanke ragon ka kawai in ka yanke ragon kawai sai ka ce ma wani da Allah ya zo ya dauka gashi nan ya je ya gyara ya ci abin ba kai ne shi ya dai mustahabanci na kati naman baka da wannan lada ta cin naman yasa a kun ga jahan malamai na cewa naman a kasa ya gida uku ko ka ci wani bangare nashi ka yi sadaka da wani bangare sannan kuma a ba ɗan uwa da kuma makwabta yau ba laifi ba ne na? A'a wanda bai hajjinta matu'i ba shi wanda ya yi hajjinta matu'i kaga ai shi ka hadaya ka gane kaga wanda ya yi kira ne ko ya ifradi ai kaga shi daman babu wata hadaya kansa za ka rai ya ci wani namun kuma ba laifi ne ba gare shi ba amma na ana nuna maka dai wanda ya yi hajjinta matu'i mustahabi ne cin naman shi kuma wancan ba laifi ba ne ya ci nan abinda ake so mu gano kada bai hadaya ya ɗauka laifi na dan ya ci naman dabba hadaya ce an gane amma wani kuskure da mutanenmu suke yi shine wai sai mutum na wurin aikin hajji sai ce wai ya bar rago ne a yi mai layya a'a wanda ya je hajjin tamattu'i ya yi hajji ya yi tamattu'i ai kaga bai da layya bi a gare hadaya kuma galibin 'yan Najeriya ai tamattu'i na maka to tun da dai hajjin kai na tamattu'i na kai hadaya a duka gare ka ko ba haka ba amma in ba ka da abin sayan dabbar hadaya ba sai ka yi azumi guda goma wani ya haɓu ƙasa ya ƙulla kuɗin nan shi azumin ya yi azumi guda goma azumin nan guda goma yana da tsari Allah ya ce sab'atun fil hajji haka ne
وأتموا الحج والعمرة لله فإن وأتموا الحج والعمرة لله
طبعاً بكم يدي
فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
يوه.
تلك عشرة كاملة
وتؤشيتك القرآن يا قمر Allah ya ce uku a tara da bakwai. Da wuce da. Da Allah ya ce in baka sani ba sai kultu sai. Malam duk wanda ya zauna ya ce bai karatu ya cutar da kai. Allah ya ce salasatu ayyamin fil hajj. Wanda zai azumin nan kwana 10 ga wanda ba zai iya sayar dabbar hadaya ba. To an ce azumi 10. To azumin nan 10 sai aka ce yayi 3 wurin aikin hajji. Kaga ba kamar wani bada su 7. Kuskuren baki da ne. Shi Qur'ani ya faɗi 3 an ga ce ayi. Can wurin aikin hajji sai kai azumi 3. Amma tun gana can Makka sai kai azumi 3. Wa sab'atun idza raja'tu. Sai kai azumi 7 idza raja'tu in kun dawo gida. To 3 a tara da 7. Dana ce tilka asharatun kamilatu. 10 kamar cikakku kenan. Haka ne shi ne ai an buga maka. To sai ka zo na kai kana cewa kai karatun nan wahala gare shi. Wane karatu abin da wahala? A ba wajibi ta. Ko kana da kuɗi kana iya kulla abin haka sa cikin kwagiri kai zaman ka. Kai ta singura ka. Amma dai ba a so haka nan ba. Amma galibi mutanen mu haka suka yi. Sai wannan ya azumi ne na kwana 3 can. In ya dawo nan gida sai shi 7. Shikenan madadin hadaya kenan. Ba da hina ba mu sai kulla kuɗi ne din. Amma dai ga ka'ida an shi son ka daure kai. Kuɗin duka nawa ne za su kama nawa misali. Kamar alaji lokacin da kake nawa zai kama. Lokacin da kake ba so ce 8,000 ba. To malama ka san 8,000 sai alaji. Sai ya daure. Wallahi malam to kaje yanzu ba so ce 8,000 ga wancan lokacin. Amma yanzu ina kyautata taron za su kai kusan 10,500 ba. Ga yanzu. To shi ku alaji da ka gani kuɗi buƙatar ki da su. Kamar ɗan makaranta haiki. Yadda da kasar ɗan makaranta buƙatar ki da kuɗi. Kullum zuru-zuru da idanu ina zai ganin na gida. To haka alaji yake. Kullum ina wanda zai ba shi. Sai ƴan kaɗan waɗanda Allah ya sa suna da abin hannunsu. Ba su da yawa. To shi ne Allah ya ce ku ci daga wannan naman. Wa min kulli hadayin wajaba alai. Wato daga kowane dabbar hadaya to wajibi na ga mutum ya ci daga wannan naman. Wato kun ji an bambanta. In lai ya ci to mustahabi ne ka ci naman ka da lai. Amma ita hadaya wajibi na ka ci. To amma kun ga wasu wurare wani aibe ku sani yadda aka yi da hadaya ta yi. Nan in kana iya samun dama sai ka ci. Illa min fidyatil aza. Malaki sai dai banda fansa da ka bayar ta ƙazanta da mutum ya gusar da ita. Kamar misali ga ƙa'ida idan mutum ya ƙulla harama da hajji ko ya ƙulla harama da umra ba zai aski ba. Ba zai aski. To sai ka kuskura ka yi aski ba zai cire kumba ba. To sai ka yi, to sai ka ba da fidya. Abin da ake ce akwai bambanci tsakanin hadaya da fidya. Shi hadaya wannan daban ne ga wanda ya hajji tamattu, amma fidya ga wanda ya aikata abin da ake kira mahzuratul hajji. To sai a ce ya yi fidya. An gane ku? To illa min fidyatil aza. Shi kan ba sai mutum ya ci naman wannan dabbar ba ta fidya. Wa jaza'us sayd ko kuma sakamakon rauta. Kaga ga ka'ida ai mutum ya kulla harama da hajji ko umra bai farauta. To irin yan tantabarun nan na harami kawai sai ka burkushe wata. Ka ce yan tantabarun da sune muna suna tuwa suna hawan jikinmu. To shi ke da sai ka fi diya. In dai ana cikin wannan yanayin ne tun da ka taɓe su. An gane to ba ka cewa tun da wannan fidiyar da za ka yi ka ba da ɗan bunsuru ko kuɗin ɗan bunsuru ba ka cewa ka ci naman wannan ɗan bunsuru. Wannan zan. Ko kuma alwashi. Allah subhanahu wata'ala ce wa at'imul ba'isal faqira. Wato wa at'imul ba'isal faqira ku ciyar da mabuƙaci mai tsananin talauci ku ciyar da shi wannan naman na dabbar hadaya. Ai shadidul faqar wato wanda a cikin tsananin talauci a ciyar da shi daga wannan naman na dabbar hadaya. Allah ya samu dace. Gaba sai Allah ya ce
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا يطوفوا بالبيت العتيق.
الله سبحانه وتعالى يأتي ثم ليقضوا وتوتفسهم الله يتسنن سبسد أذن تنسوا أي يزيلوا أوساقهم سبسد تنسوا أنقاركوا وشعثهم دقذر تدكي كنسوا ما ليتي كأول الظفر كمر واتو أبن دي شاهد أوا أكيفا وصنق قائدة إذا متنزي حرما da hajji ko zai harama da umra an ba shi dama ya cire kumba an ba shi dama ya afke gashin mara da gashin hammata amma in mutun ya riga ya kulla harama to ba zai yi ba sai ya kare daga wannan ibadar da yake in ta umra ce in ta aikin hajji Allah ce sannan su gusar da kazantarsu kadulil wato zufur kamar tsawon akai wa wali haka dai wali yufu nuzurahu Allah ya ce kuma sannan su cika alwashin su min alhadaya wadhahaya la abin da shi hadaya da kuma abin da shi layya wal yatawafu bil bait al atiq sannan su yi tawafi malaka tawaful ifada kenan wato su yi tawaful ifada bil bait al atiq ga wannan dakin wato intaccen daki ko ga wannan dakin mai daraja mala yace abinda ake kira da baitul atiq ay al haram wato daki mai daraja daki mai alfarma alabna abbasin abdullah dan abu yace sumi atiqan wannan daki an kira shi baitul atiq lianna allah atakahu min tasallutul jababirati alai saboda allah madaukakin sarki ya yanta wannan dakin daga galaba da nasarar wato sarakuna azzalumai ba za su ci nasara kan wannan dakin ba an gane ko wato fakan min jabbarin sara ilaihi yahdumu mala ce da yawa daga cikin azzaluman sarakuna wanda zai daura harama da shiri domin ya rusa wannan dakin fa mana'ahu Allahu ta'ala minhu sai Allah ya hana shi daga nasar da yake neman samu don ya rusa wannan dakin misalu abrahata kawai misalin sarki abraha fa fa'ala Allahu bihi ma fa'ala sarki abraha yayi shiri dan ya rusa wannan dakin amma kuma bai ci da sara ba malaki fa fa'ala Allahu bihi sai Allah ya aikata ga sarki abraha ma fa'ala idan abin da ya aikata gare shi kamar yadda Allah ya bamu labari a can cikin suratul fil inda Allah ya ce faj'alahum ka'asfin ma'kul to sai Allah ya sanya wannan manuwar ta su wannan makin da suka so su yi Allah bai ba su nasara ba Allah ya mayar da su kamar haki wanda ake tattakewa kamar rabnu wanda ake tattakewa hadama haka Allah ya mayar da su ba su ci nasara ba to duk wani wanda ya shiri don ya rusa wannan dakin Allah subhanahu wataala ba zai ba shi galaba ba ba zai ba shi nasara ba Allah zai rinjaye da wannan dakin a kansa wa qala mujahidun imamul mujahid yace li'annahu lam yamliku qattu saboda wani daki ne wanda duk duniya babu wani basaraki da ya taba mallaka shi dakin Allah ake cewa shi ko dakin Allah kuma wata wato wani abu da ke cikin wannan dakin duk wanda ya je wannan dakin sanda zai gani ne sanda ya shiga wannan masallacin yace zai gani ne da haka baka sanin sanda wani sai ka je a jin zuciya in ya ga wannan dakin wani kuma zai ce la ilaha illallah uwa dai da irin kalmar da saboda dakin inda yake cikin rahi yake kai ko ko da haka so a cikin masallacin sama kake don haka kokarinka ina na daki haki tunda an ce ga masallacin makka kuma nan ne ka'aba take don haka kullun idanunka suna nan hiri hiri ina zagar dakin to ko da haka tasowa kirci sai ga wannan daki ya tinkaro ka don haka duk wanda zai ga wannan daki haka zai ganin shi girshi ya tinkaro shi daki ne mai daraja daki ne mai alhurma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kiraye shi baitul atiq yace la'annahu lam yamliku qattu saboda ba a taba wani bai taba mallakar wannan dakin ba sai wasila baitul karim wasu ka ce da Allah ya ce baitul atiq wato ana nan baitul karim wato daki mai daraja daki mai karanci to shine yake ambata akan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika wa man yu'azzim
zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa tayyibun lahu 'inda rabbih وأحلت لهم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
الله سبحانه وتعالى يتي ذلك الأمر وتولى الأمر أو الشأن وكما ولى الشأن وتو ذلك المذكور ولى أبن دعك أنبتا ومن يعظم حرمات الله duk wanda ya girmama alwarmar Allah wato jama'a ya kamata mu fahimci wannan magana abinda ake kira ta'zimu hurumatillah girmama darajar wuri mai alwarma a wurin Allah wato abinda mutane ba su gane da yawan mutane za su je aikin haji mallan in kaga abinda mutane suke sai ka tar da su mutun ya je wurin samun gawar mutun ya je wurin bidan rahab amma wasu sun mai da wannan wurin wani wurin lalaci wurin lalaci wurin saba Allah wurin da duk da niyyar saba ma Allah kai sai an rubuta ma zalai duk duniya in ba wannan wurin ba babu inda mutum zai yi niyyar saba ma Allah in dai bai saba ma Allah ba a rubuta mai zunubi banda wannan wurin to amma za a ga mutane suna abubuwa na rashin kunya da neman bida kuɗi ko neman matsayi ko neman wani abu wani sai ya je wannan wurin zai abubuwa na ba daidai ba to wuri ne da ake so ka girmama shi ka nisanci ka ba Allah cikin wannan wurin Allah ya ce wa man yu'azzimu hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwan da adda alwarma a wurin Allah wato iya ma la yahillu intihaki abinda baya halatta a keta shi sai mutum ya girmama shi fa huwa ta'zimuha shine girmama wannan wurin Allah yace khairul lahu inda rabbih to wannan abu alkhairi ne a wurin ubangijin sa fil akhirati alahid Allah yace wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima ai akalan ba'da zab wato an halatta muku cin dabbobin ni'ima bayan kun yanka ba ana nan kawai ka je ka kama sa ka zuba mai kalanzar ka babba ka mai wuta ba ka ci ka yanka wanda ake yankawa a yanka wanda ake sokewa a soke kuma ga ka'idar musulunci duk dabbar da shari'a ta ce a yanka to yankawa sa ne wanda ta ce a soke a soke wanda ta ce a soke a hada da yanka ayi mata kamar raƙumi kaga raƙumi soke shi aka bayan an soke sai a hada da yanka to amma yanzu bai yiwa rago ka ce ka soke shi saboda shari'a ba haka tace ayi ba kaya abin da shari'a ta ce ai shine abin da ya dace o illat lakum al'am Allah subhanahu wataala ya halatta muku dabbobin ni'ima akalan ku ci ba da zabai bayan kun yanka illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikum almaytah sai dai waɗanda wato ake karanta muku haramcin cin su a cikin ayat da Allah ya ce hurrimat alaykumul maytah
hurrimat alaykumul maytah wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan naqiha نصيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم رجس
تو أدن إذا ممكن لو أن آير الله سبحانه وتعالى يا أم بتيو دبو بالنئمة بإذن نو إن دا يتشي كدا أتسي أن ينكا ya ambaci al-munkhaliqa wanda aka shake da igiya duk dabba da ta shake kanta da igiya tana dabda mutuwa ba a tantu sai an yanka wasu malamai suka ce ai wannan istisna'i istisna'i ne munqadi ba a ma ci gaba dai kamar a mazhabin malikiya su suna ganin duk dabbar da ya zamana ta shata kansa da igiya ana ganin ko a yanka ko ka a yanka tana ai mutuwa to ba a ci amma suka ce a wannan istisna'i ne mutafsili ana ci dan Allah ya ce illa ma zakaitu sai an yanka to an yanka ana ci su kuma fahimta wasu malamai duk dabbar da in ya zamana kamar wata tagangaro akan wani tsauni mutaraddiyatun ku wal nadiha ko dabbar da wanda ta soke ta da kawanta in dai ya zamana an ka kyale ta ana ganin ba tare a fahimta wasu malamai ba a ci wasu malamai suka ce Allah ya ce illa ma zakaitu sai dai abinda an ka yanke in dai an yanke ta da ranta ana ci to mu dai nan muke wurin nan ku ko ba nan mun ga labe ba dan muka lafiwa mun in dai an yanke ana ci ba wanda zai ce ba a ci kuma da yawan mutane abinda suka dauka wai alamar dabba na da rai shine wai aga tana dan moci tana shiru shiru ba shi kawai wai ta mutu ba to ai kana yanke dabba ta layya sai ka yanke ta sannan ta shura to sadda ka yanke tana ta mutu koko daga baya na ta mutu akwai alamomi da malamai suka ambata ko yanke dabbar da an motsi an kai ana iya gane motsi ta akwai alamomi da aka gane don haka makasudi dai dabbar nan in kana ganin ga alama ba ta da rai ka kuci da Allah ka kuci motsi amma in zaton ku yarin jaya cewa tana da saurin rai da mota ta buge ta don Allah ku yanke kuci a jiki in ku zaton ku yarin jaya ka jama'a ba ta da rai wato ce kai tana da rai to da Allah tunda ka ji a ware wa gari jima da Allah a bar ta ta mutu ai ku
kusa da yin gadama da shi
dan take nan ta karewa wurin gadama nan da aka kuma da haka da zaran zaton ku yin rinjaye cewa tana da rai sai ku yanka ku ci amma in yin rinjaye cewa ba ta da rai to kada ku yanka ku ci shine malai yake cewa al aya wal istisna'u munqati'un wa yajuzu an yakuna muttasilan malai yake wa tahrim lima arada min al-maut wa nahaw wato shi haramci da aka ce an haramta yana tabbata ne lima arada min al-maut ga wanda tabbiji roga mutuwa dabba da tana tafda mutuwa to ba a ci kuma haka ba wala wai ko abin da ya kamar shi Allah ce fastanibur rijsa kun isanci ar-rijsa min al-awsat wato kazanta daga cikin gumaka an gane ko ai istanibu ibadatuha wato ku nisanci bauta mu gumaka li'annaha rijasun saboda su gumaka kazanta ne ustanibu qaulaz zur ku nisanci ƙarya abun ga da mun kame suwa ba komai ba to yau malam in ga gamu tunda babban riga yana ta yana ta kama ƙarya ta riki kuma an sani kuma a tsaran ka shi dadi ana girmama shi kuma haka akai ba ƙarya ce wa an san ƙarya ta sai sa kuwa kasa ga duk zaluncin da aka yi muna ka taimakawa mu ka goyon bayan ai zalunci akwai wani bawan Allah da na sani in zai baka kuɗi aljihu kuɗi aljubi gare shi in zai baka kuɗi to waɗanda ga suna ga waɗanda nan in ya gamu da kai baka saka sai ce ga ta malam ga ta kuta ga ta kuna sai ya debo nawan ga aljihu sai ce sai ce ga wata aka ba ku in zai debo in wadanda zai ce kai ga ta ku ko ga irin gatar ko ga ta haramce ne kadi ba har mutum ya san haramta kuma to Allah ya kare shine yake cewa wastanibu qaulaz zur ku nisanci zuka ta malli ƙarya ku nisanci ƙarya ka ko san kasa ga ana ƙarya jama'a kuna gani mutum ya kitsa ƙarya ya rubuta ƙarya ya kai ga wani ya ji mai tsayin din ƙarya a ba shi kuɗin ƙarya kuma ya ci sai dai daga baya kuma sai ya yi amonsu in bai an naya ba Allah ya jarabce da wani ciwon da duk kuɗin nan sai an taiwa da shi asibiti sannan shi ama ya sannan ya mutu haka aka yi wallahi ga wanda ya samu sa'a wani ko ya bar ma magada su yi wa da su hangada ba kuma hita shi a mai hisabi ka mutu ka bar miliyan 10 kai mutu ka bar su to ba a yi madiyanka hisabin su ba a wa matanka hisabin su su wurin su halak an bar musu halak kai na za a tambaya ina ka samu kuɗi sannan ina ka kashe su kana jin ana yi kuwa masallaci ga kaza da aka bukata a babu kaɗi ba ka sai ba sai dai wurin harkar banza don kuna gani da ƙasa ga aka goyon bayan ɓanna yau yan an ka ce wanga abu na ɓanna na za a gaida mutane ke cida suna cili suna zuwa inda yake amma yan ka ce wanga aikin addini na sai ga mutane na ta jara baya Allah ya sa mu gani istane bu kaula zur malai ce ku nisan ci kaula zur menene kaula zur wato al kalamul munharif anil waqi wato magana da ta karkace ma daidai idan ki kira kaula zur wa shahadatu zur wato qaribatul lishir malai yace ita ko shaidar zur tana kusantar da mutum zuwa ga shirka duk inda kaga mutum na bada shaida ta zur wallahi jama'a yau ba akwai waɗanda zaune suke kotu abinda ɗaya suka jira ka so ku yi jinga in kun kai jinga su ce su ba da shaida cewa gonar nan da kake takata ƙwarai su shaida na ubanka kamin ya mutu tare da su ya ba ka gona a ce su wallahi ma an san su suna nan sayan su aka yaran suwa suka yi ta ƙarya ba su jin komi sun riga halaka kuna amma kun ji bala'in ita shaida ta zur tana kai mutum ga shirka don duk wanda haka da wannan ya yi shirka ba wani abu na buga da shi saboda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yana ambata sai ce ala'u nabbi uku sai ce mi da aka bar da kaba'ir sai ce salasan na ɗaya al-ishraku billah wa hukukul walidaini sai ce mi wa shahadatu zur kun ji wanda aka jero shahadatu zur kusa ga shirka saba ma uwaye dai a tsakani sai ita don haka don Allah ya an tambaye ka baka san wanda yake baka ka bada shaidar ƙarya kace dai baka sani kuma bai yi wa ka san gaskiya kace a ni ban iya faɗi saboda ina gudun in bata mu wannan rai kace ka bada shaidar kace tsakani da Allah wani gonar ga jinga ka dauke ni kace kana bani 10,000 in to in wadi tsakani da Allah gonar ga ba ta fita ba wanga yaro gonar suka ga dubin ka goma Allah ya kare to shine yake cewa wato abin nan is hiya al halal wal haram saboda shaidar zur wato halatta abinda Allah ya haramta ne ko haramta abinda Allah ya halatta shi yasa an ka ce tana kusantar da mutum ga shirka an gane aw taharimul halal wato haramtar da abin da yake halal shi yasa aka ji wa mutum tsoron ya ba da shaida ta ƙarya ka san abin nan ba haka yake ba kuma ka zo ka ba da shaida a kan shi Allah ya samu dace Allah ya ce hunafa'a lillah to ku tayi to nan za mu tsaya sai wani mako Allah ya kai mu abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته